Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Almajirai a jihar Lagos sun yi zanga-zangar lumana domin taya takwarorinsu a Kano alhini bisa dokar kama almajirai da gwamna Ganduje ya jaddada. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta yi tofin alatsi ne akan yunkurin ƙarin kuɗin makaranta da aka yi wa ɗaliban jami'ar fasaha ta Kano da ke Wudil. Har ma malaman ke cewar suna zargin za a yi amfani da ƙarin kuɗin ne domin biyan bashin wasu lintsimalin tsimin motoci da jami'ar ta saya wa manyan kusoshinta. Al'ummar yankin Wailara a nan Kano sun fusata bayan da suka ce ana yawan satar musu yara a cire musu sassan jikinsu, don haka suka binkawa gidan wani rikakken boka a yankin Wuta bisa zargin cewar shi ne ke yin makaru da sassan jikin yayan nasu. Amma fa azantawarmu da bokan ya ce waɗanda suka yi masa wannan aika-aika su je sa gani. Kuma Bahaushe ya ce ba faɗa da malam ba tsakar dare ake tsoro. Fargabar yaduwar zazzabin coronavirus ya sa ƙasar Saudi Arabia ta bayar da sanarwar hana 'yan umara shiga ƙasar, lamarin da ya sa a yau babu jirgin da ya ɗauki masu bizar shiga Saudiya domin sauke umara. Za mu kawo muku saƙonin ra'ayoyinku kamar yadda kuka saba, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Ƙasar Saudi Arabia ta ɗauki matakin hana duk wani baƙo mai shirin yin umara a wannan lokaci shiga ƙasa mai tsarki. Wata sanarwa da ƙasar ta fitar ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin daƙile yaduwar cutar coronavirus mai saurin yaduwa da hallaka mutane. Sai dai kuma wata sanarwa ta bayan nan ta bayyana cewar akwai yiwuwar ɗage wannan takunkumi nan da kwanaki biyu, domin a wannan lokaci ana sa ran an samar da isassun kayan aikin ganowa da daƙile masu ɗauke da wannan cuta a filayen jiragen saman ƙasar. Akan wannan batu mun tuntuɓi Alhaji Abdulaziz Sabitu, shugaban kamfanin Arafat Travel, wanda ya ce ba su ji daɗin matakin ba, amma ya zama dole domin kiyaye lafiyar al'umma. Ya kuma yi fatan samun sauƙi daga wannan cuta da ta zama babbar annoba a duniya. To Allah ya kiyaye mu. Daga batun kila waƙala akan umarar bana kuma sai batun almajirai, inda almajiran Lagos suka yi jerin gwano cikin yanayin zanga-zangar lumana a birnin Lagos domin taya takwarorinsu na nan Kano alhini bisa yadda gwamnati ta hana bara. Har ma aka jiyo mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana mai shan alwashin hukunta almajirai da iyayensu. Almajiran na Lagos sun ce matakin hana bara a Kano ya keta haƙƙinsu na 'yan ƙasa domin tamkar yin katsalandan ne a neman abincinsu. Tuni dai dakarun Hizba suka shiga farautar almajirai, har ma wasu makafi a nan Kano suka bayyana matuƙar damuwarsu domin suka ce girma-girma ya tusar baƙo aka yi amfani da su wajen samun nasarar gwamna. Amma gashi an ci moriyar ganga za a yar da kauranta.
Suna na Rukayya Musa. Lalura ta rashin gani ana hana mu bara, in an bi mu a titi muna faduwa, wasun mu suna karyewa, wasun mu suna jin ciwo. Ya kamata gwamnati in ma za ta hana mu bara ta ba mu abin yi, idan aka ba mu abin yi mu ma ba mu ki mu huta ba mu daina bara. Baban su yana gida shi ma baya gani bara yake, yayi bara mu ci mu sha, bai bara ba mu ci ba mu sha.
To sai da kuma da yawa mutane na bayyana goyen bayansu akan wannan mataki na gwamnati, har ma suke fatan za a dore domin bara musamman ga ƙananan yara babbar matsala ce da ka iya zama fitina idan har mahukunta ba su yi mata kwaf ɗaya ba. To a yanda almajirai ke yin bore saboda an hana su bara, haka su ma malamai suka yi nasu boren bisa abin da suka yi kira cin zali da ake neman yi wa ɗalibai. Ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ASU reshen jami'ar kimiyya ta Wudil su ne suka bayyana rashin jin daɗi bisa yadda suka ce haka sakit. Hukumar jami'ar ta yi wa ɗalibai aron gizon ƙarin kuɗin registration. Wata wasiƙar manema labarai mai ɗauke da sa hannun Comrade Muhammad Sani Gaya, shugaban ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa reshen jami'ar ta fasaha da ke Wudil, ta bayyana damuwa bisa wannan mataki na jami'ar. Sanarwar ta ce wannan ƙarin kuɗi tamkar rashin tausayi ne ga iyaye, la'akari da halin kunci da tabarbarewar tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasar nan. Dan haka kungiyar ke bayyana matsayinta na farko na yin madawa da wannan ƙarin kuɗi na babu gaira babu dalili. Kungiyar ta ASU ta bayyana cewar almubazzaranci da ake yi da kuɗin makaranta da ɗaliban ke biya abin takaici ne. Kuma tunda aka fara biyan kuɗin rajista na ɗalibai, mahukuntan jami'ar ba su bayyana lissafi sun gabatar da lissafin ga hukumar gudanarwar jami'ar ba. Lamarin da suka ce ya saba da sashi na 31 na kundin dokokin jami'ar. Dan haka ne ma suke cewar akwai wani kuɗi da aka kaga ba wa ɗalibai domin su biya, wanda daga jiri ka san an so yin amfani da kuɗin ne domin biyan bashin wasu tsimalin tsimman motoci da mahukuntan jami'ar suka saya wa kansu. Dan haka kungiyar ta ASU ke yin kira ga gwamnatin Kano da ta ja kunnen jami'ar domin abin da suke ya saba da yarjejeniyar Kampala da kuma wacce aka cimma a birnin Lima. Har ma Komar Muhammad Sani Gaya, shugaban kungiyar malaman, ke cewar za su ci gaba da fafutuka domin a tabbatar an tsaya bisa doron doka.
Ba abu ne da aka dinki da madogara ba. Sannan kuma yaran nan sun biya kuɗaɗensu a aikace-aikacen da ake da shi a makaranta ba wanda zai inganta walwalar su bace da kuma ci gaban makarantar. Saboda yawanci ƙarin ana tunanin ai amfani da shi wajen biyan kuɗin bashi da aka karɓo na banki aka sayi motoci.
Okay, motocin da aka
siya ga
magana banki bashi aka ciwo.
Bashi aka ciwo aka sayi wa'annan motoci. Saboda haka kungiya ta ga bai dace ai wannan ba.
To akan wannan batu mun tuntubi kakakin wannan jami'a Comrade Sa'idu na yaya, wanda ya bayyana cewa galiban maganganun da malaman ke faɗa ba gaskiya bane, domin sun ce sai suka yi lissafi kafin su yi wannan ƙari. Ya kuma yi ƙarin hasken cewar ai ba a bana wannan ƙari zai fara aiki ba. Ga na yaya.
Ba haka kawai ya je ya ƙara kuɗin makarantar nan ba, sai da aka yi dogon bincike sannan aka yi wannan abu. Kuma wannan ƙarin kuɗi da aka yi ma shi kansa mai girma gwamna, wanda shi ne dogon bincike ɗin makarantar nan, ya ce a ɗaga shi sannan ba yanzu za a fara amfani da shi ba sai a shekarar karatu gaba.
Wallahi ta mu dace. Iyaye da masu bashin baki akan al'amuran yau da kullum na kukan cewar a yanzu ma wannan kuɗi da ake biya ta yaya ake biyansa, la'akari da yadda ɗaruruwan ɗalibai ke yin tururuwa zuwa kafafen yaɗa labarai suna neman kuɗin taimako, balle kuma gashi an ce an yi ƙari. To yanda wasu 'yan kasuwa ke kukan cewa an girke musu kwantenoni a hanya a bakin shagunansu da ke kasuwar ƙofar Wambai kusa da masallacin Idi, har ma suke roƙon a kawo musu ɗauki. Nan kuma wasu ƙananan 'yan kasuwar ne ke cewar masu waccan magana 'yan jari hujja ne waɗanda ba sa ƙaunar ci gaban ƙananan 'yan kasuwa. Masu wannan ƙorafi sun ce su ne da kansu suka roƙi ƙaramar hukumar birni ta taimake su ta tsugunar da su a wannan wuri biyo bayan ibtila'i da ya same su. Kuma kafin wannan lokaci su masu wancan ƙorafi tuni suka mamaye wuraren da nasu kwantenonin, amma kuma suke ƙyashin yadda za a tsugunar da marasa ƙarfi. Don haka suke roƙon gwamnan Kano da ya taimaka ya sa ido kada a tashe su, tare da yin godiya bisa yadda aka taimake su aka ba su wannan wuri, kamar yadda guda daga cikin waɗanda suka rabauta da waɗannan kwantenoni ya bayyana.
Sunana Nasir Abdullahi Indaba, ina kasuwanci a kofar Wambai 'yan Rabobi masu kallon masallacin Idi. Muna godiya ga shugaban ƙaramar hukuma da mataimakinsa Dan Bello Aminu da suka taimaka mana suka tsugunar da mu a inda muke kasuwanci. Sakamakon da muna barazana muna kasa kayanmu a ƙasa, yanzu an killace mu an bamu inda za mu zauna, ba mu da wata barazana. Muna godiya Allah saka da alheri.
Wallahi kyauta. Masauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Can kuwa daga yankin Wailari, wasu mutane ne suka cinna wa gidan wani boka wuta a yankin, bayan da suka ce an daɗe ana satar musu yara a cire musu sassan jiki, kuma suke zargin cewar aikin boka ne. Wannan shi kuma yake cewar wanda ya sa hannu cikin wannan hari da aka kai masa zai gani. Wakilin Maimuna Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
Wasu gungun mutane ne da ya ɗauke da makamai ake zargin sun yi wa gidan wannan boka durar mikiya tare da cinna wani ɓangare wuta, har ma wasu mata da ke makwataka da gidan suka yi fili inda ranka ƙarin haske.
Akwai wani yaro da ya ɓata yau kwana huɗu, akwai wata yarinya da aka kama ta aka yayyanki gabanta aka sa abu aka tsiyaye jinin jikinta sai aka ɗauko ta. Mutane kuma yau suka tatto suka haɗo ƙungiya aka taho aka nufi gidan boka. To da aka je ba a same shi ba, aka sami mai gadin sa aka suburbuɗa shi suka sa wuta suka cinna wuta.
Shi ma bokan da aka banka wannan wuta a gidan nasa cikin ka kawo san murya yau fili inda ranka bayani kamar haka
ko boka ne boka baya zama kasa ni baya ni ko ne zama kasa ni ba na kasa ne ba ni kare ne boka Kano ni boka ne amina chief doctor karka da Allah ne zai dawo ga mataki din ni wanda ya cuce na sai abu wanda ya cuce ni
wannan lamari dai yana wajen ƴan sandan Naibawa hakan ya sa muka tabbaka kakkin rundunar ƴan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya kuma ce za su bincika lamarin
to ba fada da malam ba fa an ce tsakar dare ake tsoro amma kuma wanda duk ya dogara ga Allah to ai Allah ya isa masa an bayyana SP magaji Musa Majiya a matsayin jajirtaccen dan sanda mai kishin al'umma wanda kuma kullun burinsa shine sasanci tsakanin ƴan sanda da jama'a kungiyar sada zumunta ta dandalin WhatsApp da ake wa lakabi da amintattun juna sune suka yi wannan furuci yayin ziyarar ban girma da suka kai ofishin majiyan da yake jawabi yayin wannan ziyara shugaban wannan kungiya Aminu Muhammad Dan Sani ya ce sun zabe SP magaji Musa Majiya da ambassador Muktar Gashash a matsayin wanda za su zama iyayen wannan kungiya la'akari da irin gudunmawar su da suke bayarwa ga al'umma
yi majiya abinda muka kalla mun ga mutun ne jajirtacce kuma duk da dai ma'aikaci ne na hukuma ta tsaro mun san cewa irin kokarin sa da yanda yake fata ga al'umma dan a zauna lafiya musamman a jihar Kano mun san majiya tun yana kakaki na hukumar ƴan sanda ta jihar Kano kuma mun ga irin gudunmawar da ya bayar
to wannan kenan kafin mu je ga fannin mu na ra'ayoyin ku ga takardar neman taimako ta Umar Sadiq wanda Allah ya ga raba da lalurar karaya mahukunta asibitin kashi na dala suka ce naira 513 za a biya domin yi masa aiki kudin da yace ba shi da su sai kuma takardar neman taimako ta Salamatu Umar wacce ke neman naira 50 bisa aikin idanu da za a yi mata a asibitin idanu na Makka sai kuma Daliba wacce ita kuma ta samu gurbin karatu a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Kano amma kudin registration naira 19 sun tsaya mata dan haka take roƙon bayan Allah ya taimaka a ceto rayuwarta yanzu kuwa lokaci yayi da zan sada ku da Zinnira Garba Baban Ladi wacce za ta kawo mana sakonnin ra'ayoyinku
zamu fara da sakon Safiyanu Gumal Zangon Daura inda yace lalle duniya makwantar rikici daga wannan sai wancan ke kuma budurwa da kika ji auren saurayi Allah ya zabi mafi alkhairi idan zargi ya shiga aure barinsa shine mafi a'ala sako daga Rukilarki Abubakar Sadiq dan Naija cewa yayi gaskiya wannan doka bata dace ba tunda ba a tallafawa almajiran ba to a bar su nema gurin Allah shi kuwa Aminu Ubala cewa yi gaskiya hana bara bata yi daidai ba amma ya kamata gwamnati ta tallafa musu zamu karkare da sakon Rabi'u A Abdullahi Allah sarki dan saurayi an baka ta leko ta koma Allah ya daidaita tsakaninku amin
to an gaishe ki Zinnira Dika kuma da wannan shirin gaba karshe amma da dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdullah Aminu Abdu Bakano ma Zinnira Garba Baban Ladi sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina da ya sarrafa na'ura din sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya bi salamu